فذكره متورك رحمك الله. بسم الله.
الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yan gudu godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala, mai kowa mai komai wanda ya kaddara don da saduwanmu a wannan unguwa a wannan dare mai albarka. Fatan da muke Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da albarka a wannan unguwa ta mu, kuma munasabar da ta samu ka haɗu ta suna ko mu ce haihuwa da aka samu muna alama abinda aka samu albarka. Allah ya sanya shi daga dukkan shari da fitintunin zamani. Allah ya zama to maharacin Al-Qur'ani mai aiki da shi wanda zai tallafa da agaza wa iyayensa da sauran al'umma. Insha Allah abuji abinda zan fadakar da kaina da sauran ƴan uwa akan hadarin kauracewa Al-Qur'ani mai girma, hadru hajrul Qur'an ta'alluman wa tilawatan wa amalan wa tadabburan, kauracewa koyan Al-Qur'ani ko karanta shi ko sauraron sa ko aiki da shi ko kuma kokarin fahimta ma'anarsa. Wanda yasa zan fadakar da mu akan wannan, duba da yadda abubuwa na shagala da abubuwa da suke ɗauke wa mutane hankali, musamman a irin wannan lokaci na kafafen sadarwa da tele da internet da ababe dai na sububi ga su nan, zaka abubuwa ne wanda suke ɗaukar lokutan mafi yawancin mu. Za ka ga wasu sun shagalta ma, ka ga mutum ɗan musulmi wani na iya kwana biyu ko sati biyu ko wata ɗaya ba tare da ya karanta Al-Qur'ani ba ko ya saurara ko ya ji yawo ya Al-Qur'ani ba. To wannan shi kuma asara ce babba a rayuwarka a matsayinka na musulmi wanda kai imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kina yan uwa mu sani, wannan Al-Qur'ani Allah ya sauko da shi ne domin amfanuwanmu da tsiranmu da rahotanmu duniya da lahira. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda yana cikin sunan Tirmidhi, manzo Allah yake cewa inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaka wasu mutane a dalilin wannan Al-Qur'ani wanda suke koyansa, karanta shi, sauraransa, aiki da shi, Allah zai ɗaukaka su duniya da lahira. Wa yadh'u bihi akharin, kuma Allah yana ƙaskantar da wasu a dalilin kauracewa koyan Al-Qur'ani ko karanta shi ko sauraransa ko aiki da shi. Kuma wannan ƙaskantarwar da Allah ce zai yi, ko da mai kai mai kuɗi ne, ko da kai basaraki ne, ko mai mulki, ko ma bai gare ka na duniya, in daga kaurace Al-Qur'ani to sai Allah ya ƙaskantar da kai tun a duniya kafin a je lahira. Kuma ya kawo gama da kunci da matsaloli na rayuwa. Idan mu kauce ma wani ɗan uwa hadarin da suke riskanmu na kaurace wa Al-Qur'ani, mu saurara mu ji da kyau uwa. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani, a cikin suratul Furqan aya ta 30, Allah yana cewa wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura. Ranar tashi alkiyama manzo Allah tsira da mun ci Allah tabbata gare shi zai kai koki da jaji na wasu daga cikin al'ummarsa. Zai ce Allah ya bamu labari cewa qala rasul, manzo zai ce shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi ya ubangiji na, inna qaumi, lalle mutane na, al'ummata, ittakhadhu hadha alquran mahjura, sun riki wannan Al-Qur'ani abin kauracewa, sun kauracewa koyan Al-Qur'ani, sun kauracewa karanta shi, sauraron sa, aiki da shi, halarta wuraren da ake fassara Al-Qur'ani domin mutum ya san ma'anonin Qur'ani, na aiki yayi, na bari ya bari. Mutane na sun haka. To abin tsoro ƴan uwa a nan, kowa ya sani kullum muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin cetan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kai da kake fatan ka samu cetan manzon Allah, kuma idan shi ya kai ka karar ta shi kiyama kake gani ta kare ma, wanda kake fatan ya zamanto shi zai cece ka, to kuma shi kai karan ka wajen Allah ya kake gani, kaga mutum ta kwabe masa. Dan kan din zamanto cikin wa'inda manzon Allah zai kai kara ko ka zamanto ko ki zamanto, dole ne mun sanya alaka mu take da Al-Qur'ani. Mun ji wa'inda za ka yi kara daga ciki akwai wanda ba su san Al-Qur'ani, kaga cikin al'ummar mu akwai wanda bai iya karatun Al-Qur'ani ba, ko bai damu ba kai rayuwa, ai kai rayuwarsa. baya zuwa ya buge karatun Al-Qur'ani. Wani kuma ko da ya iya Qur'anin bai da lokacin da zai sa ya rinka karanta Al-Qur'ani. Wani kuma ya karanta Al-Qur'ani amma bai da lokacin da zai yi sama da Al-Qur'ani, domin Allah ya saukar da Al-Qur'ani ne domin ya aiki da shi. To ba yadda za ka aiki da Al-Qur'ani ka san ma'anarsa. Wani ba ruwan shi da yake san ma'anar Al-Qur'ani. Wani kuma ya karanta Qur'anin ya san ma'anar kuma amma aiki ne ga karatu. Kaga inda tsinci kanka a cikin wayannan kaso hudu wanda ba sa koyo ko ba sa karantawa ko ba sa saurari, akwai rashin saurari. Yanzu akwai wanda ko a tele aka gado tasha ta katin Qur'ani saki a balle. In ya shiga TikTok ko Facebook ko ya shiga YouTube ko dukkan kafafen sadarwa, in dai zai fallo ne yana karanta Qur'ani daga cikin malami zai balle. Ba ya saurari Al-Qur'ani ko a salula ko a radio ko a tele, to kaga wannan shi ma asara ce. Daga kenan ɗan uwa kowa ya taka tsantsan kaga shiga cikin wannan. Na biyu haka nan a cikin Al-Qur'ani a cikin suratu Taha aya ta 124 har zuwa 105 har zuwa 106, Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma. قال ربي لما شردني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله سبحانه وتعالى أتكم من آيوين أتكم سوط طاهي كبام لباري تيوا ومن أعرض عن ذكري دوان دي بجري يكود كي دقا أمبتا مشين وانا القرآن دا الله سبحانه وتعالى سوكر باروانكا دا القرآن كارن تاشو قوكو ينسوكو أي جديشي وصورا رنسا. Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka, wani yana da rayuwa ta kunci a duniya. Shi yasa zamu ga yawa mafi yawancin mu da yanzu ana cikin, zaka ga mutum yana cikin kunci da damuwa, ya rasa meke masa dadi. Don ka bincika babu kyakkyawar alaka da tsakanin shi da Al-Qur'ani. Wani zaka ga ba wai rashin kuɗi bane ba, ko rashin abin yi ne, ko duk wani abu da ake bukata na duniya komai yana da, amma zaka ga shi babu fara'a babu annuni a fuskarsa, kullun abusan kamdari, ya rasa meke mishi dadi a duniya saboda bai da kyakkyawar alaka da Al-Qur'ani. Kuma Allah ne alƙawarin haka cewa duk wanda ya kaurace wa Al-Qur'anin wannan to zai rayu rayuwar tukunci a nan duniya. Kuma haka a kabari ma za a kuntata masa, kuma wani shi ku yawmal qiyamati a'ma. Kuma Allah ce za mu tare shi har tashi kiyama yana makawo. Qala rabbi lima ashartani a'ma, zai ce ya ubangiji na me yasa ka tada ni makawo. Wa qad kuntu basira, alhali a nan duniya ina gani. Allah zai ce kadhalika atatka ayatuna, kamar haka ne ayoyin suka zo maka. Al-Qur'ani mai girma manasita sai ka manta da shi, kai watsi da shi, ba ruwanka da shi, baka da lokacin koyarsa ko karanta shi ko aiki da shi. To baka zalika da yawan mutunsa, yadda kai watsi da Al-Qur'ani kai ma a yau za a yi watsi da kai, a manta da kai a cikin azaba. To wani bala'i ne a ce mutum ya kaurace wa Al-Qur'ani. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Umar, Allah ya kara masa yarda, wanda yana cikin sahih Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allazi afwan, hadisin Abdullah bin Abbas yana cikin sunan Abi Dawud, wazalla yake cewa inna allazi laysa fi jawfihi shay'un min alqur'ani kal baytil kharibi, lalle duk wanda ya kasance a cikin zuciyar shi nan aljawf ana ne da alqalbi, kamar yadda yake a cikin tufatul ahwazi sharhin Tirmidhi, cewa duk wanda a cikin zuciyar shi babu wani abu na alqur'ani a cikin sa to kamar rusasshen gida ne. Ace a cikin zuciyarka, a cikin kirjinka baka da wani abu na hada Al-Qur'ani wanda zaka ringa raye zuciyarka da shi, to zaka zama to kamar rusasshen gida. Ma'ana yadda ka san rusasshen gida bai da wani amfani, kai ma ka baka da wani amfani a rayuwarka, saboda mi baka da wani kaso na Al-Qur'ani a cikin zuciyarka. Shi kuma zuciya tana samun rayuwa ne yayin da zaman to akwai Al-Qur'ani a cikin, kamar da gangan jikin kai yake bukata abinci domin ya rayu, haka zuciyarka ita ma tana bukata Al-Qur'ani. Kaga mun ya zaman to a zuciyarka babu Al-Qur'ani, babu hada Al-Qur'ani, to kaga wannan asara ce babba, zaka zaman to baka da wani amfani kamar rusasshen gida kake. Haka nan kuma ya tabbata hadisin Abdullahi da Mas'ud, wanda hadisi ne malamai suna ba shi hukumar rafa, wanda Abdullahi da Mas'ud yake cewa la yusra'anna 'ala al-Qur'ani zata laylatin la yutraku ayatun la fi mushafin wa la fi qalbi rajulin illa rafi'at, yana cikin sunan Darimi. Kuma malamin hadisi sai inganta wannan hadisi, Abdullahi da Abbas yake cewa wata rana za a tafi da Al-Qur'ani da daddare, Allah zai dauki Al-Qur'aninsa, ba za a bar aya daidai da aya guda ɗaya a cikin littafi ko a cikin zuciya wani face an dauke ta. Ma'ana na daga cikin alamomin tashi alƙiyama manya, Allah zai dauki wannan Al-Qur'ani, za a waye gari duk duniya babu wanda ya iya daidai da bismillahir rahmanir rahim. tun daga lokacin mazala ta shiga ba wanda yaga zai iya zuwa da kwatankwacin alqurani yazo da shi Allah ya ce fa illam tafalu walan tafalu ka gona cikin suratul baqara aya ta 23 daga alqurani shine babban mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alqurani bai girma ayan kuwa yana farawa ne المبدؤ بفاتحة الكتاب يعني فاران بفاتحة الكتاب المختوم بسورة الناس يعني كايان بسورة الناس ده كذا القرآن يابوش سورة نوا سورة دني دوم شاو تمانين دشدة مكياني إشان دتقص مدنياني أبن ده كني سورة مكيا سورة أبي سكر دسو كابو مزنا الله يهجرة دكما تزوا مدينة كودا باتكين قريه غرما كباك سكر مزنا الله أنا تموس مكيا مدنيا كوما surun da aka sako manzo Allah bayan yayin hijira ya kauro daga Makka zuwa Madina wanda su yake musu madaniya kuma na alqurani kaga ya sauka ne a tsawon a cikin tazarar shekara 23 13 a Makka 10 a Madina kuma na alqurani da yake kunshe da sura 114 yana kunshe da ayoyi 6236 simil desan tarasimir sim kalmomi 77439 77439 harufa 311251 3,000 wannan yazo a cikin littafin at-tazkar fi abdal al-azkar na Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi al-Andalusi min littafin al-Jami' li ahkam al-Qur'an yana littafi da wari wanda yayi bayanin falalar zikiri da karatu al-Qur'ani kabo wannan duk yana nuna mabi daraja ta wannan alqurani mai girma a cikin alqurani sura ta bako ce sai ita ce suratul baqara mafi gajar ta sura kuma ita ce suratul kausa kuma a cikin alqurani aya da ta bako ce sai aya ta 282 aya da Allah ya bayani akan hukuncin rubuta bashi ya yi lazina mun iza ta dayantu bidayin ila ajalin musamma ƴan uwa wannan alqurani mai girma Allah subhanahu wataala ya sanya duk wanda ya roƙo da shi kuma yake karanta shi ke aiki da shi a kowa malamai suka ce wannan alqur'ani a dalilin malaika jibrilu shi ya saukar da shi shi yasa zaman to mafifici a cikin malaiku haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da aka sauko mai alqur'ani ya zaman to ya fi dukkan manzanni da annaba saboda mu daraja wannan alqur'ani haka kuma garin da aka saukar da alqur'ani Makka da Madina tunda anan ne alqur'ani kai gumu shi ma shi yasa Makka da Madina suka fi gori gari haka nan a watan da aka saukar da alqur'ani shine watan ne bukon wata shahru ramadan allazi unzila fi alqur'ani Allah ce wata ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani kaga wannan aya cikin suratul baqara aya ta 285 afwan aya ta 285 haka kuma a cikin wata ramadan din ma sai Allah saukar da shi a dalilin qadar Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da shi a dalilin qadar wani dare da lailatul qadr Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka dare mai albarka a cikin suratul dukhan aya ta 3 haka kuma wannan alqurani Allah saukar da shi da yaran da ko ni yare shi ne yaran larabci bilisanin arabiyyin mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan shi yasa yaran larabci ko ni yare amma mun yi akwai bambanci tsakanin yaran larabci da larabawa yaran larabci ya fi ko ni yare saboda shi ne Allah saukar da alqurani amma ba a ce ba laraba sun fi kowa ba saboda Allah subhanahu wataala ce inna akramakum indallahi atqakum la fadla lil arabi ala ajami wala ajami ala arabi illa bittaqwa kenan akwai bambanci tsakanin yaran larabci da laraba na ana zancan yaran larabci ne ba laraba ba dan ka wani dauka ana ne laraba sun kowa yaran shi ma kuma yaran saboda da shi ne aka saukar da alqurani haka kuma ɗan uwa duk wanda ya zamanto ya koyi alqurani ne a gidan shi ya kowa manzala ce khairukum man ta'allama alqurana wa 'allamahu mafi alkhairi a cikin ku shine wanda ya koyi alqurani kuma yake koyar da shi ya koya yana karantawa yana aiki da shi kuma yana mi yana aiki da shi wannan hadisin Usman bin Affan yana cikin Bukhari to haka kuma majalisin da ake karanta Qur'ani ya fi kowane majalisi hadisin Abi Hurairah manzala ce mujtama'a qaumun fi baitin min kitab fi baitin min buyutillah yadruna kitaban la yatadarasu bainahum illa nazalat alayhim sakina wa ghashatuhum ar-rahma wa hafatuhum al-mala'ika wa dhakarahum sawa fi man inda ka gona darajoji hudu ne ake samu inda ake karanta alqurani haka kuma mun yake yan uwa manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mana a cikin hadisin da Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito yake ta mankara harfa min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha wanda karanta harafi daya a cikin alqur'ani za a bashi kyakkyawa guda duk kyakkyawa guda za a lamka mashi su goma za da ce la qul alif lam mim harfun walakin alifun harfun balamun harfun wa mimun harfun za da ce in kace alif lam mim ba harfi ne bane ba laita guda bane sai dai alif harfi ne lam harfi ne mimun harfi ne to malamai da suka rubuta diddigi kun ga azumin ce harfi alqur'ani 3,311,251 to a kaddara da harafi ne za a baka lada 10 za ka samu lada 3,312,510 3,000,000 wadda mafi karanci kenan haka kuma za ta sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Abdullah dan Amr dan As wanda yana cikin Muslim yana cikin Sunan Abi Dawud za ta ke cewa yuqalu sahibul qur'an ikra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin takrawa za ci gaba mu ci alqur'ani karanta alqur'ani ka hawa darajar ka ta hawa domin matsayinka a aljanna na kashi iya inda karatun ke tiki a cikin alqur'ani a aljanna ka wannan falala ce ta ilimi har da alqur'ani wani aiki da shi saboda har da zalla babu aiki to wannan ba zai amfana muku ba haka ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana falala tabi ta karanta wannan alqur'ani hadisin fa abi umama sudai bin ajlan yake cewa manzo Allah yake cewa ikra alqur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi karanta alqur'ani yayin zai zura tashi alqiyama yana ci tamma a kutarsa a ƙarshe wannan alqur'ani mai girma hatta uwayen da suka kai dan su makaranta ya koyi alqur'ani za su samu daraja kokan daraja a ranar tashi alqiyami a ranar tashi alqiyama a farfajin tashi alqiyama a gaban halittu da baki daya hadisi ya zo cikin al-mustadrak na Imam al-Hakim al-Nisaburi wanda ya inganta shi kuma malamin hadisi sai inganta hadisi mun za ta ke cewa man qara alqur'ana wanda ya karanta alqur'ani wa ta'allama kuma ya koyi shi wa amina bihi kuma ya aiki da alqur'ani ya bi ya karanta alqur'ani ya san ma'anarsa yana aiki da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qul bi sawalidahu yawmal qiyamati tajin min nurin za a sanya ma uwayen wanda yake koyi karatu alqur'ani yake aiki da shi tajin min nurin za a sanya masa kambi quran na haske irin wannan kula da muke gani a kasashen turai sarakuna suna sa ta zinariya to su ba ta zinariya ba ta haske manzo Allah ya ce dawu mislu dawi shamsi kwatankwacin hasken wannan kamban da za a samu iyayen wanda yake karanta alqur'ani yake aiki da shi kwatankwacin hasken rana kuma manzo Allah ya ce wayu sawa lidahu kullataini za a samu iyayen shi kaya na ado la yaqumu lahu ad-dunya wanda kan da za mu su ado da shi inda za a sai da duniya da abin da ke cikin ta bata kai daraja za ta sai wannan kan da za a tabbatar da wanda ya karanta alqur'ani aiki da shi za a ma uwayen sa wannan tufar a ranar tashin kiyama wa yaqulani su wannan iyayen sai su ce bi ma kusina hadi wai wani dalili wani sababi da wani sababi ne aka mana wannan darajar tawa da mutuntawa aka sanya mana kula haske da kuma kaya na ado ya ce bi akhzi wala di kuma alquran saboda mun kai dan ku ya shi ku ya alquran ka ga wannan kalubale ne da yake wanda suke sakaki wajen kula da harkar karatu ya yi su insha Allah ana da zafata abin da da ne ne Allah sami tare da ladan su ko tattaba shi kuma Allah ya gafarta mu subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.